راهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيب النبي هذا المحضر وانساد فيه من أدرس انساد النبي الزفر. أما كسنة سيدنا يوسف اليوم وانسا تباب وانا أبن رقو غا النبي يوسف أشكنسا. Amma shi yan uwansa to dama annabta suma bata tabbata ba balle a ce ya lizumce mana sai mun magana akan ayyukan su kuma sai mun faɗi warwara game da su. Ambatan lasbadu da kuma kididdigar su a cikin Al-Qur'ani yayin ambatan annabawa. Malaman tafsiri suna cewa ana nufin wanda aka bawa annabta ne daga cikin ƴaƴayensu. An ce kuma a lokacin da suka aikata wa Yusuf abin da suka aikata gare shi a wannan lokaci suna da kankantar shekaru. Don haka ne ba su iya gane Yusuf ba yayin da suka haɗu da shi a Misra. Don haka ne ma suka ce ga aika mu tare da shi gobe mu yi kiwo kuma mu yi wasa. Ai yaran da suke yin wasa. Idan dai annabta ta tabbata gare su to sai bayan wannan lokaci ne Allah ne dai masani. Amma fadan Ubangiji ta'ala cikin lamarin sai na Yusufa haƙiƙa Zulaiha ta himmanci da shi, shi kuma ya yi nufin an gije ta. Ba dan da ya ga hujjar Ubangijinsa ba. To da yawa daga cikin mazhabar, wato mazhabar da yawa daga cikin malaman fiqh da kuma malaman hadisi suna kan cewa abinda aka nufa a rai ba a roƙon mutum da shi sai in ya aikata tukunna ya yi akan gabai. Yanzu nan ka sanya sako a zuciyarka baka aikata sakon ba, ba abin da za a rubuta maka na alhaki. To in ma ka kaddara kamar da malaman ƙala ƙato suke fassara kai tsaye ga tsalgatsal wala gar hammad bihi wa hammad biha, su ce aitan da can hammad ne nan ma hammad ne da ɗaya ne shi ita ta nufi alfasha shi ma wa hammad biha. To in ma ka taba akan wannan fassarar ai dai ba a aikata ba. To in ma nufa dai kawai yi da zuciya to dama ba a rukun mutum da abin da ya rufe, wanda ma a fassara ta ladabi da malaman musan koyar da mu ba a cewa wa hamma biha kuma a ce za a fassara ta da irin waccan fassarar gatsal-gatsal haka a tsaitsaye ba haka ake cewa. Wala kar hammad bihi Zulaiha ta himmantu ta rabauta da Yusufa akan mummunan nufinta. Wa hamma biha shi kuma ya himmantu ya an gije ta. Abin da ake cewa kenan. Saboda faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga Ubangijinsa wato saboda faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga wajen Ubangijinsa cewa in mutum ya nufi zai aikata mummuna to sai a rubuta ta mummuna guda ɗaya. A idan mutum ya nufi zai aikata mummuna ɗaya falam ya amalaha bai aikata ba sai a rubuta masa ladan kyakkyawan aiki guda ɗaya domin barin mummuna aiki ibada ne, don haka lada za a rubuta masa. Kenan babu wani sabo a cikin wannan nufi da ya yi. amma in mun tafi akan mazhabar mu hakikai daga cikin malaman fiqh da kuma malaman tauhidi cewa shi nufi idan ya zama zuciya ta tabbata akan sa wannan sako ne amma abin da ya zama zuciya ba ta tabbata akan sa ba na daga abin da yake dan gita cikin zuciya kawai ko ahimmanci da aikata shi ba ai ba to wannan ma'fuun anhu abin kauda kai ga barasa ne to wannan ku shine gaskiya to in Allah ya so sai ya zama wato nufin da Annabi Yusuf yayin irin wannan ne sannan kuma ya zama fadin sa da yace wa ma'ubar ru'u nafsi sai ya zama yana nufin ba zan kubutar da kaina daga irin wannan nufi ba a zuci ko kuma a bisa tafarkin tawazu'u ne kankan da kai da kuma itirafi da cewa zuciya ta nufi wajene ba saboda shi an riga tsarkake shi sallallahu alaihi wasallam ya waza ya ce ya nufi sabo bayan kuwa Abu Hatim ya haƙaita daga Abi Ubaida cewa Annabi Yusuf a mutu tabbata gare shi bai nufi aikata sabo ba cewa wannan zance akwai gabatarwa da kuma jirkintarwa cikin sa ma'ana ita nana Zulaiha ta nufi Annabi Yusuf da alfasha shi kuma ba dan ya ga hujjar ubangijin sa ba da shi ma sai ya nufe ta amma ya riga ya ga hujjar ubangiji dama ubangiji ta'ala ya faɗa game da mata ya faɗa game da waccan mace ita nana Zulaiha ta ce haƙiƙa na nufe shi ne a kaina na nufe abu da ni amma fasta a sama sai Yusuf ya kame bai aikata ba to kaga ta ba da shaida ita da abin ya faru da ita cewa ista a sama ubangiji ta'ala ya faɗa wannan kuwa domin mu ije masa ne mummunan abu da kuma alfasha ubangiji ta'ala ya faɗa ta kukkulle ƙofofi sai ta ce zo ka aikata sai Annabi Yusuf ya ce Allah ya kiyashe ni cewa ubangidana ya kyauta da gurin zamana to a wajen fassara an ce rabbi allahu dinnan da ya faɗa rabbi da ya ce innahu rabbi a hasana maswaya yana nufin allahu kila kuma yana nufin shi azizu misra ubangidanta mijinta an ce ma'anar wa hamma biha shine ya yi ƙoƙari ya mata tsawa sannan ya tunkuɗe ta kila kuma wa hamma biha ana nufin ya fusata mata ya bukanta mata rai ya fusata ta da ya ƙi ya aikata abin da take so shine wa hamma biha din wa hamma biha wata fassara an ce ya kalle ta wa hamma biha an ce ya nufi ya doke ta ne cin kuɗe ta sannan aka ce duka wannan ma ya faru ne gabanin annabta ta sa hakika sashi daga cikin malamai ya faɗa yamilna ila yusuf wato cewa mata ba su gushe ba suna karkata zuwa ga Annabi Yusuf a mace tabbata gare shi duk wacce ta gan shi sai ta sa sha'awar sa har dai zuwa lokacin da Allah ya bashi annabta sai ubangiji ya jefa masa kwarjinin annabta to daga nan sai ya zama kuma kwarjinin sa yana shagaltu da duk wanda ya gan shi ga barin ganin kyawun sa amma labarin nan Annabi Musa mace saboda gare shi da kuma wannan mutum da ya wato yana wusa ya faɗe mutu. Ubangiji ta'ala ya nasanta cewa shi wannan yana daga cikin magautansa. An ce yana daga cikin kibdawa ne wanda sai kan addinin Fir'auna. Dalilin surar a cikin wannan baki ɗayansa cewa wannan abu ya afku ne kafin annabtar annabi Musa. Kasaratu ya ce, annabi Musa ya zungure shi da sandarsa amma bai nufin kashe shi ba. To akan wannan sai mu ce kenan ba mu sabo a cikin wannan. Faɗin annabi Musa ne ya ce wannan aiki ne a cikin ayyukan shaiɗan. Da faɗinsa da ya ce na zalunci kai na ka gafarta mun. Ibn Jurayj ya faɗa. Ya faɗa haka ne saboda cewa shi annabi bai kamata gare shi ya yi kisan kai ba sai an umarce shi. Naqashu ya faɗa. Bai kashe shi don kisa na ganganci ba yana mai nufin yin kisa. Kawai ya zungure shi ne zungura wanda yake nufin ya ije zaluncinsa da ita. Hakika an faɗa cewa wannan duka ya afku ne gabanin annabta. Wannan ku shi ne abinda wannan karatu yake hukuntawa. Da faɗin Ubangiji ta'ala a cikin kisa annabi Musa. Wafatan naka butuna. Ma'anarsa shi ne mun jarrabe ka jarraba bayan jarraba. An faɗa a cikin lamarin wannan kissa da kuma abin da ya auku tsakaninsa da Fir'auna. An ce kuma fitinar da ake nufi shi ne jefa shi cikin wannan kogi a cikin wato sunduki da kuma wani wannan. Ila kuma ma'anar wafatan naka butuna shi ne mun tsaftace ka tsaftacewa don kanmu. Ibn Jurayj, Ibn Jubayr da kuma Mujahid su ne suka faɗa sun ce daga cikin faɗan Larabawa ne da suke cewa Allastaha. Cewa kakan ce fatantul fibzata ba fitina take nufi ba. Na tsarkake ko na tsaftace azurfa a cikin wuta yayin da ka sa ta ta sha zafi ka fito ita ka kankare ta don ta haske. Ka san za a wasa azurfa a wanke ta to wutar a sa ta. Da aka fito ita sai a goge ta, in aka goge sai ka ta yi fari tar tana ɗaukar ido. To wannan suka ce a tantal fiddata in kai haka din. Yawa malam ku kewa. Da ka iya wannan ba ku wannan. Na'am. Asalin asalin fitina. Me? Shine ma'anar zagi da kuma bayyana abin da yake boye. Sai dai kuma idan ana magana ta shari'a akan yi amfani da wannan kalma a cikin wato jarraba mutum wanda yakan bayu ya zuwa ga abin da ba ka so. Wannan ku saboda cewa ya zo a cikin hadisi sahihi cewa wato mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi Musa zai ɗauki ransa. Lokacin mala'ikan mutuwa ƙiri-ƙiri yake zo wa mutum ba ɓoye ba. Ya zai ɗauki ran annabi Musa, annabi Musa ya galla mamari sai idansa ya fita. Ya koma gurin Ubangiji cewa Ubangiji ka aike ni gurin bawan da bai shirya mutuwa ba. Duba abin da ya yi. Ubangiji ya mai mashi da halittarsa daidai. Daga nan kuma sai ya ɓoye shi. Aka je daga nan sa. Kan ma wani ya koma ransa. Ina da yanzu ne zamanin ba ma mamman nan. Wani gangancin ma zai ɗauka. Sai aka ɓoye shi daga nan. amma ka ce da shi je ga annabi Musa tunda mutuwa ce ba so ya shirya ko kuma karin shekaru yake so ya je ya dafa bayan saniya da hannayensa biyu duka iya adadin gashin da ya rufe a cikin bayan saniya an kara mai shekaru adadin wannan ka ku ai zaka rufe da yawa ila kai sa da ruwa zaka rufe wanda ai ba girma gari ila da ruwa zaka rufe
gashin
kuma ina
kuma girman
da yawa to girman ba irin wannan bane ba tafin nasu kila ba na bogaji eh ai shine da yawa to kage ni ta ma sai tambaya shi to bayan nan kuma sai ayi ni in wannan shekarun zan kare sai a kace sai ka mutu kace don haka ne garin tafi yanzu tunda dai in dai shekarun da na rufe din suka kare mutu za a yi to me yake jira mutu ne zan ka gara a cikin walau ista alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru lil qabri haka masana suke cewa ko da zaka shekara 1000 kuma kai 2000 bayan 1000 kenan ko to ba maka wadai wata nan sai an samu randa zaka tafi kabari sai dai baka dawo ba kullun sun zai kasar mauti to me ake jira haka ne gara ka tafi kawai wannan mali da annabi Musa ya yi wa mala'ika kaka dauka zaka fassara shi da ta'addi kace Musa ya ta'addanci ko ya aikata abin da ba a so ba haka bane saboda shi wannan abu ne wanda yake zahirin lamari ne mai bayyanannen fuska ne kuma halattaccen aiki ne Musa yi a wannan lokaci saboda nan Musa ba wani abu ya a cikin nan ba kurum ya kare kansa ne daga wanda ya zo zai halaka shi shi mutum ne ya zo zai kashe ka kai ka tsaya ya ga sai ka kare kanka to kare kansa yi kuma ba san da shi ma mala'ikan mutuwa ba ne shi da ya zo yana neman haike masa kaga bai san waye ba akan ya ware shi ba wani laifi ba madalla ya zo bai a surar dan adam ba haka ya san mala'ika ba shi ba zai yi ba a ce annabi Musa ya san cewa mala'ikan mutuwa ne wannan ba dan haka ya kare kansa irin kare wadda har ta bayi zuwa ga idanunsa ya cire a cikin wannan sura wanda mala'ika ya surattu a cikinta domin imtihan haji daga Allah amma yayin da ya kuma dawowa daga baya ubangiji kuma ya sanar da shi cewa wannan fa jakada nan ne zuwa gare ka sai ya mika wuya aka dauki ransa akwai fasarori da dama da kuma amsoshi da dama da malamai magabata da kuma majalikinta suka bayar ga wannan hadisi amma wannan shine mafi daidai a cikin duk fasarorin da aka bayar inji alƙadi wannan ku shine fasarar da wato shehu al-imam abi abdullahi al-mazri ya bayawa wannan hadisi aje ga ibnu aisha ta ya fassara shi tun da tuntuni da wannan sa wato abisa wannan mari da yawa shi mala'ika sun kawo hujjoji akan haka da kuma cire masa idanun da yi duk sun kawo hujjoji akai wannan kuwa wato zance ne wanda yake musta'amali a irin wannan babi sannan ne kuma a cikin luga amma ke sanar da sayyidina Sulaimanu da kuma abinda malaman tafsiri suka rawaito daga zanubinsa da fadin ubangiji wa kafatan nan Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan summa anaba hakika mun fitinta annabi Sulaimanu sai muka jefa wani mutum daban akan gadon mulkinsa sai da annabi Sulaimanu ya kun arba'in ba shine sarki ba wanda yake mulki ba shi ba wani shedani sannan kuma da imani da mari zuwa ga Allah sai muka dawo da mulkin sa to wai akan wannan magana cewa mun fitinci Sulaiman to me amsa malamai akan shi
malamu bitarinahu
to ma'ana sai shine mun jarabce shi wannan jarraba ta sa kuwa ita ce abin da aka haka ita daga shugaba sallallahu alaihi wasallama cewa ya fada Annabi Sulaiman ya ce wallahi yau din nan da daddare sai na kewaye mata 100 daga cikin mataye na koko sai na kewaye guda 99 kuma kowace za ta yi ciki a daren nan kuma za ta haifi gwarzo sadauki wanda zai yakin daukaka addinin Allah to sai wani mutum nasa a gurin ya ce kace insha Allah amma Annabi Sulaiman bai ce ba ƙarshe ya kewaya sun gaba ɗaya a daren su 100 ko su 99 ba wacce ta samu ciki a wannan kwanciyar sai guda ɗaya ita ma ta rabin mutum ta haifa ba mutum cika gewa a rabin mutum ta haifa wani shagiri-shagiri ga shi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa لجاهد في سبيل الله لجاهد لجاهد في سبيل الله ان شاء الله ولا دسن ياقي دز اي في ايان kuma da zasu yaki cikin dauka din Allah to insha Allah wanda mun to bai ce ba ita ce ta jawo masa wannan kaga dai a tsama aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya hore shi wala taqulanna li shay'in li fa'il zalika gadan la insha Allah kar ka sake cewa da wani abu zaka yi shi gobe sau lokacin da kafiran Makka suka zo suka tambaye shi intiqal ali yaquba ba mu labari akan abubuwa uku daga cikin sun tambaye shi intiqal ali yaquba wato ba intiqal ali yaquba ba khabarul fitjat ko allazina farruju dinihim ya ba su labarin samarin da sai gudu da dininsu gudu tsira gudu shajara sune ashabul kafi sai makin Allah ya ce gobe zan gaya muku kudau sai shi ma sai shedan ya matar da shi bace insha Allah din ba da kashe zama wahayi yanki tsawon fiye da wata daya suna zuwa suna cewa mun zo ka gaya mana abin da kake zaka faɗa gobe maki Allah ya ce ku yi hakuri sai gobe saboda har yanzu wahayi bai zo ba ma san da shi ba shi kuma ya riga ce musu zawo gobe gobe ta ki karewa yau su zuwa cin gobe jibin su zuwa cin gobe maki Allah ya dawo sanda Allah ya saukar da surar ya bashi labarin su to kuma sai kwabi shi a ciki cewa kaka sake cewa zaka yi abu kaza gobe ba tare da ka hada da cewa insha Allah sai zama wannan ya zama cewa kamar rashin cewa insha Allah shi ya jawo Allah ya rike wahayi dan ya zama kaman horo gare shi malaman balaga sun faɗa wannan ramin mutum wanda aka haifa a gidansa shine jikin da Allah ya ce an jefa akan kujerar sa ta mulki ya kwace mulkin sa lokacin da aka jarce shi kuma wannan din shine ukuba sa shine wato mihnar sa jarraba sa kila kuma aka ce ya mutu sai aka jefa shi akan gudan kujerar sa yana batacce ila kuma ga shi zanubin sa shi da ya kwadayin ya haifa yaya 100 yayi wannan buri shine zanubin nasa kila kuma an ce saboda bai ce insha Allah bane saboda abin da ya riga ya nutsar da zuciyar sa daga kwadayi da kuma buri da yake da shi har sai gaggawa ya manta ya ce insha Allah kila kuma an ce ko ba sa shine an anshe masa mulkin sa laifin da ya kuwa shine ya sa a cikin zuciyarsa cewa Ubangiji ya zama
ya aftani ala fasihi
wato ya zama rinjaye ya faru gare shi a bisa abokan gaba su ko su masa ila kuma aka ce amma wannan magana ba ta inganta ba cewa an kama shi ne da laifin da wata mata daga cikin matayensa ta aikata shi laifin da suke faɗa ɗin cewa wai wata mata sunanta Amina Amina tana bauta gunji a cikin gidansa bai sani ba annabin Allah amma matarsa tana bauta gunji kuma gunjin yana cikin gidansa ma dan ta je ta boye shi a cikin ɗakin ta za ta yi bautar ta ɗauko ta bauta mai ta mai ta aji shi kuma Annabi Sulaiman bai sani ba wai wannan shi ne laifin da yi to kuma wannan laifin da ma abin ya inganta ai ba shi ba me yana sa shi kuma din bai ma inganta ba tatsuniya ce kawai ba ai wannan abu babu shi shi wa barar da Allah na cewa cikin tafsiri wanda suke faɗa irin wannan kisashen ba san annaba ba ba san annaba mumini ma wanda bai kai annabi ko wali ba ma Allah yana ba shi ihsasi eh Allah yana ba shi ihsasi da karfin hange ta yadda zai iya kisashen irin wannan abubuwan cikin sauki ba ma annaban Allah ai ko mumini Allah ba zai yi wannan jaraba ba sai ya sa masa shukku a zuciyarsa game da ita har sai ya bincika sai ya gano ta kuma amma annabi ya rafka da tsawon shekaru a taba wuta gunji a cikin gidansa annabi kullum mala'iku suna jijjima a gidansa suna damdala suna gaya masa abin da ke faruwa a cikin duniya gaba daya sai a gidansa za a ga ba gaya masa annabi Sulaimanin da ba a cikin gidansa ba waje ake zuwa a gano tsegumi a kawo masa tsuntsaye ma kawo mai labari shi huda huda ya je ya gano bilkisu ko a gari nesa daga inda shi yake daga sana'a a yaman huda huda ya tashi ya tafi saba'u ya je ya gano abin da ake yanzu gaya masa inni wajattum ra'atan tamlikuhum wajattuhum yasjudu lishamsi min dunillahi na same su suna sujada ga rana ba Allah ba yanzu huda huda ya zo nemo labari daga nesa ya kawo cewa ga wata tana bauta rana wannan Sulaiman bai da alaka da ita amma a cikin gidansa a dinga mota gunki ba ga masa ba sai ka kalli abin ka kanzai haka ai da akwai wannan bota gunki a cikin gidansa da tuni huda huda da ire-irensa sun kawo labari shi kansa Sulaiman ba zai gani ba haka bane babu wannan shirme ne amma abinda su malaman ba da tarihi suke faɗa cewa wani shedani ne ya kamancece ne da Annabi Sulaiman saboda yana ba da zoban sa ajiya baya shiga da shi ban daki in zai shiga ban daki sai ya ba da zoban ajiya shi kuma zoban a jikin sa mulkin yake ikon da isar da buwayar ta Annabi Sulaiman a jikin zobe take in ya sa zoban to ya sa mulkin in ya cire ba mulkin ko yayi umarni ba za a ba duk wannan isa da kasai ta babu ita ne ta zoma amma zoma na dauke da sunan Allah baya shiga da shi ban daki haka zai shiga sai cire ba wata iyalin sa ajiya in ya fito sai garba ya sa to sai irin haka ta faru zai shiga wanka sai cire ba ta sai wani wai shedani sai kamancece ne da shi ka san shedanu suna yin kama da abin da suke su zama yanzu ga kadan gari na tafiya a shi shedani ko aljanni ko ka ga mashiji a shi shedani ko aljanni ko kaga mutum ma ba mamaki ma ka zauna da shi kuna ta magana a shi aljanni sani ba suna yin kamancece ne da abin da suke so to sai ya fito a siffar Sulaiman shi shedani sai ya zo ya ce mata ba na zo bannan kawai ta dauka ta bashi sai sa sai ta fada kawai zauna daga nan ya kwace wa Annabi Sulaiman mulki sai ta mulki tsawon lokaci da Annabi Sulaiman ya fito ya ce na zo bai ta ce ai kan ansa tunda daga nan yasan cewa to wannan kuma abu ne daga Allah bai kai kowa ƙara ba mai tafi gurin wannan shedani ya shirya rigima da shi bai koyo ba sai kuma ga Allah kawai cin ma'ana ba ko sai kuma ga Allah yayi ta hurwa yayi ta hurwa har Ubangiji da masa zaman su na'am da kuma cewa shi wannan shedani ya sallalo akan malikin sa saboda haka aka gane cewa ba Sulaiman bane da wannan aljanni ya fito ya zauna akan gadon mulki duk dallahin da aka yi dan kankani wannan ya dan maru wannan an zo shara yace shi ka dari a kurbu mu an zo an ce wannan yayi kaza ya samu gura 2500 ha daga nan suka fara sashi ku a zuciyar su ka ai anya wannan ku Sulaimanin ne saboda shi wunce rika irin nasu aljanu su suke da wannan tsawon shekarun ba shekarun da rika yanke mutane da kurkuku ba zai yi a ce sun yi wannan shekarun a duniya ba za su mutu kuma wani abu mai ma kai a shari'a a yanke hukunci irin wannan ba sai ya yanke ce ai kaza daga nan suka sha jikin suka ce wannan wannan ba Sulaimanin ba akwai dai wata matsala na'am saboda su shedanu ba a sanar da su akan irin wannan kuma an kiyaye annabawa daga irin wannan baya samun su ina ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci ma yace in dai ka gani ne ka gani kawai fa inna shedana la yata masulbi marra alifin manaya fa qarra alhaqa fa inna shedana la yata masulbi duk wanda ya gani a cikin bacci hakika ya ga gaskiya ni ya gani saboda shedan baya iya yin kama da ni dukkan annabawa ne ba annabi Muhammad kadai ba shedan baya iya yin kama da su to a bacci ma bai kama da annabi Sulaiman baya zai kuma a zahiri ya zo da sufa Sulaiman abu zai yi ba baya kama da shi an ce annabi ga barin wannan tsayar to idan ka san bayani kuma me yasa shi annabi Sulaiman bai faɗa wancan kissa yace insha Allah din ba to akwai amsoshi da yawa kan wannan na farko daga ciki abin da aka rawaito a cikin gaccen hadisi cewa annabi Sulaiman ya manta ne bai faɗe ta ba wannan ko domin muradin Allah ya zarce na biyu kuma domin bai ji wanda ya tuna masa cewa ce ne insha Allahu bane bai ji shi ba faɗinsa kuma da ya ce ka bani mulki wanda bai kamata a bayana ba annabi Sulaiman bai aikata wannan addu'a domin wai kishi akan duniya da kuma kwaɗayin wani abu nasa ba amma dai manufarsa cikin wannan shine abin da malaman tafsiri suka ambata cewa abin da yake nufi da addu'arsa ubangiji karka bari a sallada wani a kaina cikin mulkina kamar yadda aka sallada wancan yadda ake cewa an sallada wancan shedani ya kwace masa mulki tsawon kwanakin imtihaninsa kwana 40 ne to bisa fasara wanda ya fasara abin a haka kila kuma aka ce kurum ya dai nufi ya zama ubangiji tabaraka wata'ala ya bashi wata fifiko da wani keɓantaccen abu wanda zai keɓanta da shi kamar da ke ɓanta wanda sauran annabawa suka samu da manzannin Allah da ke ɓance-ɓance daga Ubangiji ila kuma an ce domin ya zama dalili da kuma hujja bisa annabta tasa kamar yadda aka ba wa babansa ikon ya lallankwasa ƙarfe yadda yake so kamar yadda aka ba annabi Musa dama ya raya matattu da kuma keɓantuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ceto da wani abu mai kama da wannan to amma kisan da annabi Nuhu amma ci tabbata gare shi ita wannan uzurin sa ma ya fi bayyana a fili cewa a cikin ta yayi riko ne tawili da kuma zahirin lafazi saboda ubangiji ya ce wa ahlaka illa man kana fiha kowa zai halaka banda wanda yake cikin wannan jirgi da aka sai nemi sai ya nemi abinda wannan lafazi yake nunawa a zahiri kuma ya nufi sanin abinda aka nade masa daga cikin wannan
la annahu shakkati wa adillahi
ba wai yayi kokon cikin alƙawarin da Allah ya yi bane
fa bi yanallahu alayhi annahu laysa min ahadihi alladhi shawa'a lillahi
to sai ubangiji ya bayyana masa cewa shi wannan da baya cikin wanda ubangiji ya alƙawarin zai tsayar da su saboda kafircin sa da kuma ayyukan sa wanda ba na gari ba ajiga ubangiji ya sanar she shi cewa zai nutsar da wa'annan da suka zalunci kawunan su a cikin ruwa sannan ya kuɓa annabi Nuhu kar ya masa magana a kansu don haka sai aka rike shi da wannan tawili kuma sannan aka kware shi a kansa shi kuma ya tausaya wa kansa da ya gabata zuwa ga ubangijin su tambayar abin da ba ya masa izini a kansa ba shi Nuhu ya kasance kamar yadda na kashi ya kaita bai ma san dan sai na kan kafirci bane amma an faɗa ta ma'ana ko bayan wannan a cikin wannan aya duka wannan baya ba yi waye za ga ce annabi Nuhu ya yi sako bisa abin da muka fassara shi daga shin tawilin sa da kuma ikidamin sa gabatar sa da tambaya cikin abin da ba ya masa izini a kansa ba ba kuma a hane shi a kansa ba ya zo a cikin sahihul bukhari cewa wani annabi ya wato tururuwa ta cije shi ta kama shi kasan ya tururuwa take cizo ya tafi kalkale mutum sai ka ji zafi sai ka duba ga tururuwa ce to irin wannan dai masa ta cije shi shi kuma sai je kona gidan tururuwa gaba daya sai ubangiji ya masa wahayi a halakata ubangiji ce yanzu wane saboda tururuwa ta cije ka shi ne ka je ka kona al'umma guda daga cikin al'ummatan Allah wanda suke tasbihi to yanzu tasbihin da suke ka za ka ci gaba da yi tururuwan nan da ka ganta akwai abin da take wa Allah ka je ka babbaka mata wuta ka kone ta gaba da to yanzu da ka kona ta abinda suke wa Allah na tasbihi ka zaka ci gaba aka tambaye shi
wala tasbihi har fi hada hadisi anna hada alladhi atama alladhi
to cikin wannan hadisi bai nuna cewa abinda annabin nan yayi sako yayi ba
bal fa ala ma ra'a maslahatan wa sawabun asabi man yuzitu su wa yanqul man fa asabi ma abaha Allah
abinda kawai ya shi ne ya aikata abinda ke ganin maslaha ne kuma daidai ne da ya kashe wanda yake iya cutar da ko jinsin sai yake cutarwa kuma yake hana amfanarwa kuma ya yi haka ne da abinda ubangiji ya halatta cewa an kaga abinda yake mai cutarwa ka kawo da shi gaban jama'a don kai cuce su ko ka kasar kalibul aquli misali in kare ya hauka ce mai aka tsaya masa a kashe shi ya zo na umarnin Allah ne sai a kashe shi saboda ya hukace zai iya kowa illa ba ka yi lafiya cikin wannan ko ka ga abin da yake kwarika masu cutarwa kamar kunama ba sai ka jira ta harbo ni sanda za ka kashe ta ba kurin kashe ta za ka yi ka ga maciji yana da yawa cutar da mutane ba sai ka murya cutar ba make shi za ka yi ko ka sare maka yi to haka ne ba ka gani ba ne cewa shi wannan annabi ya sauka ne ƙarƙashin bishiya yayin da ya zama wannan tururuwa ta cije shi sai ya kwashe kayansa gaba ɗaya ƙarƙashin wannan bishiyar don tsoron ka a kuma
ko
kuma a cikin abin da Ubangiji ya masa wahayi ba abin da yake nuna akwai sako. Wannan da ruwa ta cije shi sai ya konata ba dan wani abu ba. Kenan wannan dan amfanin kansa ne shi kadai. Ta cije ni na konata maga ta kare. Kenan daukar fansa ce yawa kansa, ramuwa yawa kansa. Sannan ya zama kuma wato ya yanke cutuwa. Naiki. Me kace ne? To ya ta kaukawa min muke shin da mu. Cutuwa ce da yake tsammanin in sauran tururuwan suka haɗu shi shiwan sai su tsasa. Da haka kafin in dai shi ta cije shi, kafin sauran su ma su fita daga rabi su cije shi bare kona su gaba daya huta. A duk wannan dai babu abin da ya aikata shi wannan annabi. Da daga lamarin da aka kwabe shi gabaransa balle a ce yayi sako da shi. Babu wannan shi a cikin abin da Ubangiji ya masa wahayi da wannan Allah ne masani. Amma wannan magana kafin mutubi ta kashe tururuwa din nan sai an yi taka tsantsan da ita ta da shi'umci ita tururuwa ta daga cikin abubuwan da suke da shi'umci ba kowace tururuwa ce in ka ganta ita ce tururuwa wadda ka sani ba wata tururuwa ba tururuwa ba ce aljannu suna shiga irin wannan suka rayu a irin wannan sifar. Akwai shakhsiyat din da aljannu suke takammus, akwai sifofin da suke zama a cikinsu. Shi yasa in ba a guji ba ta kasan zama sai mutum ya tabo kansa abin da ya karfinsa. Kuma koma ma aljannu ba ita akan kanta tana da shi'umci. Akwai abubuwan da Allah ya ba shi'umci a yi. Ita tururuwa tana da shi'umci, shi'uma ce. In ka je ka tabo ta, to in ba ka yi sa'a ba yadda za a dabe ka kuma. Addaba ba wata za a gidanka ta dinga fitowa ba haka ba. Sai ta haifar maji rashin lafiya a jikinka ba. Ko ta maka wani fitina ko wani abu. Ko ka taɓo da ba tururuwar gaskiya ce. Wani abu ne daban. Yanzu irin wannan shi ne abin da sai an yi taka tsantsan gabaran. Da yawa an ga mutane irin wannan ya same su. Idan ka ce menene ma na fadin shugaban sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum face ya aikata zunubi ko kuma ya kusa aikata shi in banda annabi ya haya dan zakariya ko kuma yadda aikin Allah ya faɗa amsar da za mu bayar a wannan shine amsar da muka gabatar a baya na daga afkuwar da bai ga annabawa wayanda suke sun afku ne ba da niyya ba ko kuma da rafkan nuna suka afku ba da gafala ba. Wannan fasali kenan na faita. To idan ka ce idan ka kore wannan kusakurai da kuma zunubai gabaran su annaba a mace tabbata gare su. Ma zakarta.
Ma zakarta mu'minin tilafin fadliya.
Da wannan abubuwa da ka ambata daga sabanin na malaman tafsiri da kuma tawilin malamai mu haƙiƙai. To ina ma na fadin Ubangiji ta'ala kenan. Wa asi adamu rabbahu faghawi. Da kuma abin da ya maimaitu a cikin alƙur'ani da kuma ingantaccen hadisi na daga farshin da annabawa suka yi sun yarda da cewa sun yi zunubi da neman tubansu da kuma istighfarinsu da kukan da suka rika yi bisa abin da ya shuɗe gabaransu da kuma tausayin kansu suke ji. To kai ka taɓa ganin ana jin tausayin kai ko ana tuba ko ana neman gafara bayan ba aikata komai ba? Sai sani Allah ya mana gaba daga targami da kai. cewa darajar nan ta annabawa a cikin daukaka da kuma daukakan matsayi da kuma sanin Allah da kuma sanna ta cikin bayin sa da mai girman nan na wato sultanin mulkin sa da kuma sanin rukun sa na daga abin da yake daukar sa bisa tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma yahmiluhu
wal ishfa'i min al-mu'akadati bima la yu'akadu bihi ghayruhum
da kuma tausayi daga ruko wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai rubi wasu su da shi ba da cewa kuma su a cikin tasarrufinsu da wasu al'amura wanda ba hali su gabaranta kuma umarshen su da ita ba sannan sai aka rike su da laifinsa kuma aka zarge su da sababinta kuma aka kwafe su daga riko da wannan sai suka zake mata a bisa fuskar tawili bisa kuskure ko kuma da neman ƙari daga cikin lamarin duniya wannan shi abin halattawa ne suna masu tsoron Allah suna masu tsoron sa wannan ku zubi ne idan an kwatanta da madaukakin matsayinsu sabo ne kuma in an kwatanta da cikan nan ta kamala ta su ba wai cewa su sun kare ta wasun su ko kuma sun saba musu ba cewa shi zunubi abin riko ne daga abin da yake kaskantacce kuma wanda yake koma baya shi sa ma akan ce zanabu ba zanbu ba zanabu kulli shay'in daga nan aka samu zanbu zanabu jela kenan jela komai karshen sa kenan dan haka shi ma zulubi koma baya ne abu ne kaskantacce in ka ji an ce azunabu a cikin mutane ana nufin kaskantattu daga cikin su shi ne jeloli sai wannan ya zama shi ne wato mafi ƙanƙanta ko mafi koma baya daga cikin ayyukansu kuma ya zama sun wa aswau ma ya jiri shi ne mafi munin abin da yake guda daga cikin halayensu saboda tsarkakansu da kuma wankuwarsu da kuma rayuwar batininsu da zahirinsu da aiki na gari da zance da dada da kuma zikiri mabayyani sannan kuma da wanda yake a ɓoye da kuma jin tsoron Allah da girmama shi a cikin sarari da ɓoye waninsu kuma yana cuɗanya da manya-manyan zunubai ne da kuma munanansu da alfasha mata kulbe idafat abinda ke kasancewa bisa raba ya zuwa ga waɗannan wato waɗannan tajodi a cikin haƙƙinsa kamar misalin kyawawan ayyuka kamar yadda aka yi faɗa cewa hasanatul abrar sai ya tsirba karrabina kyawawan ayyukan kubutattu to munana ne a gurin wanda suke kusa ya zuwa ga hadara ma'ana suna ganin ta an kwatanta da wato madaukakan matsayansu kamar misalin munanan ayyuka ne haka na sabawa da kuma bari da kuma su sabawa to To wannan idan an dauke shi a bisa muksanin lafza abinda lafazin yake nunawa ko ma ya yake to sai mu dauke shi dai a matsayin rafkan nuwa
au tawili
ko ko mu dauke shi masa tawili
ayyam qalabatu wa sarqun
ko me aka faɗa an ce zunubi ko an ce sabo ko an ce kaza misali wa asa adamu rabbahu fa kama ko kaza to ko da lafazi yake amfani da shi dai sai mai tawilin sa a matsayin muhalafa sabawa da kuma bari farin sa da ya ce gawa abinda ake nufi shi ne ya jahilci cewa wannan bishiya ita ce wadda aka hannun shiga barinta dama gayyu ana ce masa jahilci ila kuma aka ce ahba'a ma ɗuliba ya kuskure wa abinda aka nema daga gurinsa ko abinda ya nema shi kansa annabi adam na daga dawwama cikin aljanna ba zai fito ba to ya kuskure wa latin da ya ci abinda muka nan shi saboda ya ci abinda aka kwabe shi sai ya zama wannan buri nasa ya tabe ga annabi zuwa mace tambar gare shi wanda yake wato shi ma an rike shi da farin ɗaya daga cikin wayannan abokan nasa da kuku wanda ya ba sako zikurni inda rabbika fa sai wa shaddan zikr rabbihi fa la bisa tisjid bi rasulina na
ila ban sai yusuf kirawani
ila an ce ma nasa shine an mace da annabi zuwa ambatan Allah
ila ban sai kai wa ayi sura wani
wakila unsiya sahibu ila kuma aka ce an mantar da shi wannan aboki nasa na kurkuku bayan da ya fita ya gaya wa sarki saƙon annabi Yusuf sai ya manta shugaban sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba da annabi Yusuf ya yi wannan furci cewa uzukunni inda rabbika ba da ba zai daɗe a kurkuku kamar haka ba ba zai daɗe ba ibn dinarin ya faɗa yayin da annabi Yusuf ya faɗa wannan sai aka ce da shi ka riki wani na ya zama maka wato wakili to tunda kai haka zan tsawaita zaman ka a kurkuku kuwa inji Allah sai ya ce ya ubangiji wallahi abin da ya mace da zuciyata shine wato yawan bala'ai sashi su kuma sai ya faɗa sashi daga cikin sun ce ana riƙon annabawa yi masa ilin zarri ko yawa da abin da yake kamar girman ƙwayar zarra na sabon sun wani ƙwaje neman sun za a kama su da shi me yasa saboda girmansu da matsayinsu a gun Allah ɗin su ya wuce a yi masa akwakwa kawai da kai amma in sauran halittar ne suka irin wannan ko kura su ba za a yi saboda ƙarancin da kulawar Ubangiji gare su in ka kwatanta da ninkin ba ninkin na abin da suka aikata na saƙo yaushe ma za su tsaya na kula da ɗan wannan gangan hakika wanda ya kama hujja ga firka ta farko ya faɗa a bisa saɓanin shi yakin abin da makoro shi domin ya kasance ga annabawa ana roƙonsu da wannan irin abin da ba a roƙon waninsu da shi daga rafkan nuwa da mantuwa da abin da ka ambata da kuma halinsu maɗaukaki halinsu a cikin wannan ya zama shi ne mafi munin hali daga halin wasunsu ya sani Allah ya girmama ka cewa wato ba za mu tabbatar maka da cewa akwai ruko na laifi a cikin wannan ba gurgudan ko a bisa haddin yadda ake rukon wannan su da laifi in ya laifi cewa sai mu ce ana rukonsu da wannan a cikin duniya don wannan din ya zama masa wani ƙari a cikin daraja
ويقتلون بذلك أن يكون الشعار له سببا لمن مات قتلهم
كما أنا جرب سلوى أن لن يزمى وتشعار سبريش يزمى سبب بيني قال حربا ور مرتبة سلوى كما
كما قال مرتبه رب فتر عليه وعبوه
wanda ubangiji ya faɗa tabaraka wata'ala sannan kuma annabi ubangiji ya zabe shi kuma ya shirye da shi ya faɗa ga annabi Dawuda sai ba gafarta masa wannan bayan fara annabi Musa da yace tuta ilaika na tuba zuwa gare ka ubangiji yace na zabe ka da sa mutane ya fada bayan ambatan fitar da annabi Sulaiman da kuma tuban sa sai muka kowa ce masa iska har zuwa inda yake cewa husnul ma'af tadribi ya fi sha tashi daga cikin malaman tauhidi suna cewa kurakuran annabawa a zahiri kamar kuskure suke amma a hakika matsayi ne da girma da kuma kusanci zuwa ga ubangiji ya yi nuni zuwa ga wani abu irin wanda ban gabatar da shi dada kuma domin dai ya zama ya fadakar da wani daga cikin mutane daga gare su daga abinda ya zama wato a cikin darajar su dan an yi rukon su da shi mala idan wannan annabi ne ya abin da ya kuma kama shi to kaga wanda ba annabi ba sai shafa kansa ruwa sun ce to ni kuma annabi ba sai da zamu kai da Allah annabi ma kenan an masa haka balle misali to kenan taula tsakuwa ne kawai dan ayatul tsoro dan mutane su kuje ce wato cewa za fa ai musu isabi saboda haka sai su tsaya aikata abinda yake na godiyar Allah ibada a bisa ni'imomi waye idan samara dan kuma su tsana ji hakuri da juriya a bisa da raba an tsara musu da mulahaza wato hararo abinda ya auko ma abota wannan matsayi wanda yake madaukaci ne wayanda suke kuma ababen tsarewa to yaya kike ganin wanda ba su ba dan haka ne ma salihu al-murri ya fada da haka abu cewa wato an ba annabi adamu bastatan to litawabina wannan dan masu tuba ne ibn al-Qayyim Allah sakandari ya faɗa babu wani abu wanda a cikin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nasanta shi daga tarihin nan ko kissan nan ta sahibul huti shine zannuni to babu tawaya gare shi a cikin wannan kissa gaba ɗayan ta sai dai abin da ke cikin ta kawai shine neman ƙashi ne gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara himma kawai dada kuma sai a ce da su cewa ku da wanda suka bi ku to za ku kuna faɗa cewa an gafarta ƙananan zunubai in an nisanci manyan zunubai babu wani sabani a cikin kiyayewar manya-manyan annabawa daga wato annaba daga manya-manyan sakurai za ka da abin da kuka halatta musu da daga abubuwar kananan zunubai gare su da shi ma wannan abin gabatawa ne ya fi sa wannan to mene ne ma'anar ku ce kuma an kama su da ita kenan bayan ga tuba na annabawa da kuma tsoronsu da gare ta wannan kenan abin gafartawa ne inda ya kasance zanubi ne hakikatan da ba su ba da amsa da shi ba da haka sai zama wannan riko nasu wato da ayyuka na raukan duwa da kuma tawili hakika an ce yawan istighfari da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake yi da kuma tubansa da tuban wannan daga cikin annabawa yana bisa fuska ne tun da zumtar an kanda kai da kuma bauta ga Allah da kuma furci da gajiyawa domin dai godiyar Allah tabaraka wataala da bisa nemomin sa kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakika kuma ya aminta ga barin an rike shi da laifi da sabon abin da ya gabata da kuma abin da ya jirkinta shi ne inda yake cewa yanzu ba na zama bawa mai godiya ba da kuma waɗansa cewa ni ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala na fi kusa tsoron Allah ta'ala sannan na fi kusa nan abin da ya kamata in guda daga cikin lamarinsa alharisu ibn asadin ya faɗa jin tsoron mala'iku da jin tsoron annabawa wannan jin tsoro ne na girmamawa ga Allah da kuma bauta ga Allah domin su awaman amintawa ne ila kuma an faɗa sun aikata haka ne domin dai ai koyi da su sannan kuma al'ummar su su zama sun koyi abin da suke kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa da kun san abin da na sani da kun yi dariya yar kaɗan da kuma kun yi kuka mai yawa dada cewa lallai a cikin istighfari da kuma tuba akwai ma'ana wata daban wani sake mai taushi sashi daga cikin malamai ya yi nuni ya zuwa gare ta shi ne wato neman jawo soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala Ubangiji ta'ala ya faɗa lallai Ubangiji yana son masu tuba yana son masu neman tsarkaka farawar manzanni da kuma annabawa istighfari da neman tuba da kuma mai da lamari ga Allah wannan neman jawo soyayyar Allah ne kuma shi istighfari a cikinsa akwai ma'anar tuba hakika Allah ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an ce an gafarta masa abin da ya gabata da wanda ya jirkinta amma sai Ubangiji ya ce hakika Allah ya anshi tubansa da shi da mahajirai da kuma lansar Ubangiji ta'ala ya faɗa ka nemi gafarar Ubangijinka da kuma ta zai gare shi lallai shi ya tabbata mai karɓar tuba ne wannan fasali kenan hakika ya bayyana gare ka ya kai wannan mai duba littafi daga abin da muka tabbatar da shi ya tabbata abin da shi ne gaskiya daga cikin kariyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gafaran a ce bai san Allah ba ko bai san sifofinsa ba ko kuma kasancewarsa a bisa wani hali da yake kore sani da wannan kasancewarsa bai san wani abu kwata-kwata a cikin wannan ba bayan annabta a bisa hankali da kuma ijma'i da kafin annabta kuma shine ta hanyar ji da kuma siratowa ba wai da wani abu daga cikin abin da muka tabbatar bane daga cikin lamarin shari'a abin da ya gaba abin da ya isar da shi daga ubangijin sa daga wahayi qat'an yance kuma a hankalce da kuma a shari'a dake yayi wasa gabaran yin sarefa da kuma canjawar magana tun daga sanda ubangije ba shi annabta kuma ya aiko shi ba zai haka da gangan ba ko kuma da gangan din ba ma da kuma koruwar wannan gare shi a shari'a da kuma ijma'i da duban malamai da kuma kuma hujjar su da tsarki zaraka kuwan sa gabaran wannan gabanin annabta kai tsaye da tsarki kuwan sa gabaran manyan manyan da bai bi sai ijma'i da kuma tsarkakar sa gabaran kananan da bai domin taqiqan in tabbatarwa da kuma dawamar da rafkanuwa da kuma rafkana da zarcewar kuskure da mantuwa gare shi kamar cikin abin da aka shar'anta ga al'umma da kiyayi wasa cikin dukkanin halayensa na daga yardar ubangiji da kuma fushinsa da yin abu da gangan da kuma yin abu bisa kuskure ko bisa wasa ya zama wajibi gare ka karki wannan na hannun dama sannan kuma ka sa hannu ka kankame masa ka ba wa'annan fasulla haƙiƙanin girman da ya kamata a ba su fa'idatiha wa hadariha kuma ka san girman fa'idarsu da kuma hadarinsu cewa duk wanda ya jahilci abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko abin da ya halatta gare shi ko abin da ya kori gare shi amma bai san su mai san sunurin nan na hukunce-hukuncensa ba to ba za a nisantar da cewa zai iya kudirce sabanin abin da take kai a cikin waɗansu matsalolin ba ba kuma za a iya tsarkake shi gaba abin da bai wajaba ba abin da bai wajaba a raba gare shi ba sai zama ya halaka ta inda bai sani ba mutum ya zama ya fada cikin taga mafi kaskanta cikin wuta domin zaton cewa wato za a iya raba masa barna da kuma kujirce wannan bai halitta gare shi ba ya hillu wato kuma zai jefar da wanda yake irin wannan ya jefa cikin wutar halaka cikin gidan halaka dan haka ne ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nemi kiyayewa daga mazajen nan guda biyu da suka gan shi da daddare a halin yana itikafi sai ya suka gan shi a cikin masallaci tare da nana safiya yar huyayyu sai ma'aikin Allah ya kira su har sun juya za su tafi wai su ladabi sun karye kuna sun ga annabi na magana da mace gashi duhu ya rufa magana ta yi ba su iya gane wace ce ba sai suka kwana suka koma kar su zo tunda manzon Allah yana magana da mace gara su ba shi guri sai annabi ya kwala musu kira ce ku zo nan sai da kara su ce kun ganta Safiya ce matata ta zo ne akan abu kaza da abu kaza da abu kaza ya Rasulullah ba wani abu muka ce bace ina san ba ku ce ba amma in na ba ku ka tafi shaydan zai bi ku ya je sa ku ce inna shaytan yadri min al-insan majra ad-dam Allah ya ce shaytan yana gudana a jikin dan adam irin yadda jini ke kewayawa ko ina yana shiga saboda haka zai je sa ku saka abin da ba shi kenan ba rawa to ashe mutum ya tsammaci abin da bai halatta ga annabi ba zai je ba shi gidan halaka shi sa annabi ya musa ka dan kasu fada cikin halaka tsoro na kin ji kashe dan ya jefa wani ba a cikin zuciyar ku sai ku je ku halaka to wannan ka sani Allah ya girmama ka shine kadan daga cikin irin abubuwan da muke magana a kansa cikin wannan fasalla
ka jahilan la ya'lamu jahili idza sami'a shay'an hayala annal kalamu fi hadhihi al-qasam min qulubihi
bai wa wani jahili wanda bai sani ba saboda jahilcin sa idan yaji wani abu daga cikin irin waɗannan ya tsammaci cewa suna daga cikin zantukan da ba su da amfani wanda muka rubuta cikin littafin mu zai tsammaci cewa mai shiru game da waɗannan abubuwan ya fi to amma dai zai kai ka gane cewa abin da muka ambata ya zama dole a ambace shi saboda fa'idar da muka ambata da wata fa'ida ta biyu kuma wanda ake bukatuwa ya zuwa gare ta a cikin bayanin usulul fiqhi wanda ake gina matsaloli da yawa akan ta daga cikin matsalolin fiqhi kuma ake tsatsafowa daga cikin ta na daga wato tashghibin mukhtalafin fuqahai ko har hade abin da yake mai sabani a cikin matsalolin malamin fiqh yayin shine yin hukunci a cikin maganganun ma'aikin sallah da kuma ayyukansa wannan babi ne mai girma kuma asali ne babba daga cikin usulul fiqh ba maka wa sai an gina shi kuwa a bisa gaskiyar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama cikin labaransa da kuma isarwarsa cewa kuma wato rafkan ruwa ba tare da gare shi cikin ta ba da kuma ciyayuwarsa da kabarin sabawa a cikin ayyukansa na gangan da kuma dacewa da sabanin da malamai suke a cikin afkon kananan da bai gare su haka na sabani ya afko a cikin kwatanta yin aiki to mun shin fada bayani dai a cikin zabai ko a cikin zabai a shin fada bayani akan wannan haka duk wanda ba za mu tsawaita kansa ba fa'ida ta uku kuma to wannan kuma alƙali ya shafa da masu ba da fatawa a kotu in matsala ta farko ko kuma fa'ida ta farko cikin bayanin da muka akan wannan abubuwa ka san yadda zaka kauda da tsarkake annabawa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ga wurin aikata abin da bai dace da shi ba fa'ida ta biyu akwai mas'aloli da ake gina a fiqhu wanda in ba a san wannan ba za a jefa cikin kuskure to ta ukun kuma alƙalai ya shafa a kotu yanzu da za a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi batanci gare shi sai alƙali ya dauko a shafa a guri sai a ce me ya faɗa a ce waye kaza yace kaza sai a duba irin wannan abin da yake halatta annabi yayi ne ko ba halatta ana faɗa sa a haƙi annabi ko ba faɗa sa kwanan can shekaru kamar biyu da suka wuce ai an yi irin wannan balahira a Kano aka samu wani rika maganganu a gurin sa malin tashi yake karatu yake amma duk malaman da shekaru da Najeriya duka sun hada kan wannan kuskure ba karatu wani shirme ne yake gano ya sa abin da yake ai karshe da shafa aka kunta shi duk duba a gani matsalolin da abubuwan da yake bala irin sa yake bala haƙi annabi kuma yana sake bala haka abun yake ko ba haka bane shirbutun sa ne bai gane ba ila kansa akwai motsi shi kuma gani yake kura karatu yake yana ta zuba kuma yana jan matasa sana tafiya sana taran kaya kuma aka dace dama akwai masu ra'ayoyi irin nasu a bangarorin addini sai suka taso suka mara baya shikenan kun samu abun ina fata an lura to tace fa'ida ta uku alƙalai ya shafa da masu fatawa fiman azaba ila annabi shay'an munazir umuri a cikin hukuncin duk wanda ya raba wani abu daga cikin wannan al'amura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya siffanta shi da wannan abubuwa to wanda duk bai san abin da ya halatta ga annabi ba ko abin da bai halatta ga annabi ba bai san meye ake da ijma'i a kansa ba malamai duk sun haɗa kai bai san meye abin da yake da saɓani a ciki ba ta yaya zai dage ta sai ya ba da fatawa a kan wa'annan abubuwa mafi yawa abin da shi wancan mutum ya daga ɗaya duk abin da ake da saɓanin da ya kai kuma saɓanin da ma ba yau aka tattauna shi ba tun shekaru dubu ko wani abu mai kama da haka an tattauna wannan matsalolin an wuce su duk malamai sun fara kolin su alsabai kai sai zaka dauko kada ka karanta mutane to me amfanin wani kuma da kane mutane cikin rudani kan duk abin da zai faɗa an faɗa kuma an bar hujja da maganar da yake daukowar ya faɗa din ta shubha da hujjar da alsabai yake dai wasu to me amfanin su ba su da amfani in an taba ka ce kana tsarki shi addini ne saboda an zawaye addini to da aka zawaye shi ka tsarkake shi ai an wanke shi dama wanda suka zawaye din a zamanin su kuma an tsarkake a zamanin su an wuce gon to baki shi Abdullahi yas madal inkaru umar radd inkarin an gama raddin an gama ba wani abu da zaka zo da shi sabo yanzu kawai dai ka kawo shirmi ka kawo rudu amma dai an gama shi ce na'am ta ina zaka san abinda wancan mutum ya faɗa ya boyewa annabi ko zargin annabi ko batunci ga annabi in baka san wa'annan matsalolin ba domin in mutum bai san wannan ba a matsayin alƙali ko mai fatawa to fa wato zai yi tsaurin kai a bisa ya zubar da jinin mutum musulmi wanda kuma haramun ne a zubar da jinin nasa bai daidai ba ko kuma a kawo wanda ya kamata a zubar da jinin nasa amma ka sanar da haƙƙin ma'aikin Allah ka kyale shi ka ce tafi saboda baka san yadda abin yake to a tafarkin wannan shine ake sabani malaman usulu suke sabani da kuma shugabanni na ilimi da muhaqqiqai a cikin kuma isma ta malaiku su masu ma malaiku ba ban kiyaye wani gaban sabo ko ba haka ba to shine fasalin da malamin zai karanta mana gobe insha Allah sai mu ji su ko malaiku su ma an kiyaye su gaban sabo din ne ko ko su suna iya yi wallahi a'lam alhamdulillah Allah ya ji gami cikin iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya sa mu gama duniya lafiya malamanmu Allah ya saka mu alheri iyayenmu Allah ya saka mu alheri mun ga iya ba Allah iya mana kullum ga gare mu Allah ya bana maganin su Allah ya bana arziki Allah ya baraka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bana cikin gurbin ubangiji Allah huwa shi abinda yake zuwa Allah kare mu kasan Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihil mubin هذه لسان سلاسة تكون نبي ها باب رضاة السير وتقول أن مشروع تسير تكون نبي ها ودي ولا سيران تقولين أو نحن ولا 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 يا رب بالذات وبالصفات بقول لنا في سائر الحالات سبر قلوبنا على الإيمان وانظر إلينا وانصر الدين أد حقوقنا وأد الدين وحملنا ذرية مباركة بلا مشاركة وجاز عني كل من قد آسنا إلي من رب الجزاء الآسنا في المصطفى الشفيء يوم المحشر خير الورى من قد هبي بالكوثر وفاض بالخير لنا وأمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما فاضل بالخير لنا وأمم اللهم صل على سيدنا محمد الباسم سبق ناصر لايك بلايك ولا جيلا صراطك المستقيم وعلى آدي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون من المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله